Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 25 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasin, Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yako makili ne tare da Lada Ibrahim a yawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai, za mu kawo muku shirin jawabai daga dattawan Arewa, sai kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Rahotanni daga kasar Zimbabwe na cewa yau Asabar harkoki a babban birnin kasar, wato Harare, komai ya koma kamar yadda yake. Yau dinnan ne ranar farko ta sabon shugaban kasar Emmerson Mnangagwa. Sai kuma bayanai sun ce ana ta wasu shirye-shirye tsakanin gwamnati da wasu hukumomin kasar. Haka kuma shi ma shugaban yana ganawa da 'yan siyasa domin zabar waɗanda za su taimaka masa gudanar da gwamnatin, ta da ganin an fara cika alƙawarin da gwamnatin ta yi jim kaɗan da kama ragaman mulki. Sai dai yau da safe ne aka gurfanar da ɗaya daga cikin ministocin da suka yi zamani da shugaba Robert Mugabe, kuma an gurfanar da shi ne sakamakon tuhumar da ake masa na cin hanci da rashawa. Haka kuma a babban titin birnin na Harare, da yawan 'yan kasar suna murna, suna yi wa juna barka tamkar wata sabuwar ƙasa ce aka samu. Amma kuma wasu na cewa sun zaku su ga shin yaushe ne za a fara ganin canje-canjen da aka yi musu alkawari. Yanzu haka babban kotun kasar dai ta yanke hukunci yau Asabar cewa karɓe mulki da sojoji suka yi, wanda ya dalilin saukar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe daga kan karagar mulki, ba abu ne da ya saba wa doka ba, illa shawara ce da sojoji suka yanke, wanda suka ce ba juyin mulki ba ne. Kotu ta ce sojojin sun ce sun yi haka ne domin gujewa wasu da ke kusa da tsohon shugaban kasar su karɓe mulki ba bisa tsarin zaɓe ba. Suna gudanar da ayyukan shugaban kasa wanda hakan ba daidai ba ne. Yau Asabar, wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bom a jerin gwanon motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin Pakistan, wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane 5 daga cikinsu tare da jima wasu 20 rauni. Bom ɗin ya tashi ne a babban birnin, a babban titin da ke Quetta, wuri da yake da yawan zirga-zirgar jama'a, wanda yake nan ne babban birnin gudanar da gundumar Baluchistan, inda suke fama da rikici. Wannan harin dai ya yi dalilin samun raunin wasu fararen kaya da dama, kamar yadda muƙaddashin Inspector General na 'yan sanda Abdulrazak Chema yake cewa. Chema ya faɗa wa manema labarai cewa daga bayanan da aka tattara a wurin da aka tada wannan bom ɗin, ya nuna cewa wanda ya tada bom ɗin ya yi likimo ne a wani hotel da ke bakin hanya kafin ya aikata wannan ɗanyen aiki. Ya ce masu bincike sun samu wasu sassan jikin ɗan ƙunar baƙin waken, kuma yanzu haka suna nan suna ƙoƙarin gane ko shi wane ne. Sai dai kuma 'yan ƙungiyar Taliban sun ɗauki alhakin aikata wannan mugun aikin. Suna cewa sun samu nasarar hallaka jami'an tsaro da dama, sai dai kuma sautari ƙungiyar ta kan yi zumbuɗan adadin jama'ar da aika-aikansu ya rutsa da su. Cikin 'yan kwanakin nan ana samun ƙaruwar tashe-tashen hankula a wannan yanki na Quetta, inda ake kashe mutane da dama, wasu kuma a ji musu rauni. Baluchistan dai wani wato yankin hada-hadar kasuwanci ne da gwamnatin ƙasar ta Pakistan ta gina da miliyoyin kuɗi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mahukunta a ƙasar Masar sun ce mutane 305 ne suka mutu sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a masallacin da ke cike da mutane a arewacin yankin Sinai, kuma daga cikin waɗannan adadin 27 yara ne. Ofishin mai gabatar da ƙara ya ce maharan su tsakanin 25 zuwa 30 sun auna masallacin Radwa ne da ke cikin birnin Al-Abed da ke yammacin babban hedkwatar gundumar El Arish. 'Yan ta'addan dai sun iso wannan masallacin ne cikin wata mota, kana suka ɗana bom ɗin sai suka gudu wajen masallacin, kuma sai suka bi masallatan da harbi a lokacin da suka ƙoƙarin guduwa. Haka kuma sun tsara hanyar fita daga masallacin da motar da suka banka mota a wannan wuri. Shaidun gani da ido suka ce maharan sun kai wa motar majinyata hari lokacin da jami'an ba da agajin gaggawa suka iso wurin domin taimaka wa danda wannan bala'in ya rutsa da su. Kamfanin dillancin labarai na kasar ya ce mutane 128 ne suka samu rauni. Sai dai kawo yanzu ba wata kungiya ta dauke alhakin aikata wannan mugun aiki, amma dai kungiyar ISIS ta saba kai ire-iren waɗannan har-haren tun cikin shekarar 2013. Sai dai kuma jirgin yakin kasar na Masar ya kai hari a wani sansanin yan ta'adda inda ya auna su a Sinai bayan wannan harin na masallaci. Tawagar samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar Mali ta ce jami'an ta hudu ne da sojan kasar Mali guda aka halaka a jiya Juma'a a wasu harare guda biyu da aka yi, kana mutane 21 ne suka samu rauni. Farhan Haq, mukaddashin mai magana da yawun sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa cewa wannan harin ba shi ne na farko ba, domin jami'an sun samu nasarar kassara wani yunkurin irin harin da aka yi kokarin kai musu. Duk da yake dai jami'an wanzar da zaman lafiya su yi hasarar rayukan a yankin Manaka. Haq ya ce sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadare da wannan harin. Mai magana da yawun sakataren ya ce harin da ake kaiwa masu aikin wanzar da zaman lafiya wannan tamkar kwatankwacin laifin yaƙi ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa, kuma ana iya wa wanda aka samu da aikata wannan hukuncin yaƙi. Kwamitin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce za a samar da wani sabon rundunar soja daga ƙasashen da ke yankin Sahel da suka hada da Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritania da Chadi domin samar da zaman lafiya a yankin.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to bari mu ci gaba kai tsaye da shirin tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin fahimtar juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Masu yin magana kan ce zama lafiya ya fi zama dan sarki, wasu ma cewa suka yi ya fi sarkin da kansa. To, domin ganin an samu zaman lafiya mai dorewa kwanaki, gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban cocin ɗarikal Anglican Reverend Josiah Idowu Ferron. Sauran 'yan kwamitin kuma sun hada Priscilla Ankut da Dr. Sale Basai Momale da kuma Hajiya Khadiza Hawaja Gambo.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Shin menene ra'ayin wasu 'yan jihar Kaduna ne akan wannan kwamiti da gwamnan jihar Nasiru El-Rufa'i ya kafa? Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya samu mana ra'ayin wasu mutane.
Sunana Muhammad Siraju. Yaya. To, wannan hukumar zaman lafiya ko da yake dai sunanta muke ji, to amma mun san manufa ce mai kyau. Da ganin yanda abubuwa ke kasancewa yanzu, mutane ana zaune tare wani lokaci, kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo. To, yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi. Sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu. Misali, abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan, ko dai ya kasance ta addini ko ko ta kabila, dan kabilanci. To, mutanen da za a kafa ko mutanen da za a sa su shugabanci wannan hukuma, to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa biyu na addini da kuma na kabila, to na tabbatar da inda gwamnati ta yi wannan abun daidai ta riki wannan abu da aka fadi addini da kabila insha Allah wannan hukuma muna sare insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar
sunana Abraham Muhammad to gaskiya yana da kyau wannan shawara da gwamnati ta yanke ta kaba wannan hukuma abu ne mai kyau sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zamana zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi don haka za a duba abubuwa da yawa kenan ya kamata ita hukumar da zamana ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su gantar ita bi ma'ana ya zamana tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan fitintunu a cikin su akwai kyakkyawan wakilci da yake na biyu kuma yana da kyau gaskiya ai da ana zaman lafiya yanzu ne ya kawo rashin zaman lafiya ya kamata a duba a waiwaye ana cewa adan tafiya a gane da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya ayi maganin su sannan kuma wannan hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya ina ganin in Allah ya yarda an yi wannan to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya yarda
to ni dai sunana Amina Kabir Muhammad to wanga move nan da gwamnati ta yi ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya saboda haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating ana ta so a samu za ta iya samuwa ne idan mutane sun hada kawunan su sun gane cewa zukatan mu ba su buƙatan fargaba ko kuma tashin hankali muna buƙata ne mu zauna lafiya dukan mu zukatan mu ya kwanta mu samu abin da muke so amma ga gwamnati kuma tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun ci gaba kyakkyawan yanayi a cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism din su da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancan ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin cikin mutane
Musa Abubakar eh to game da wannan hukuma wannan abu da man gwamnati Nasiru ya rufa ya kawo abu ne mai kyau wanda ma duba da yadda Kaduna take da kuma yadda take abu jaha ce wanda take a cakuɗe haka da sauransu so ni babban abin da nake hange shine Erfa ya yi zurfin tunani mai kyau amma matsalan da nake ganin kamar akwai na leadership na wannan kungiya da aka bunan hukuma da aka nada saboda ya kamata a ce in za a samu shugaba na farko dai a samu shugaba mazauni shugaba wanda yake kuma yana da misali kamar a ce charisma ko kwarjini ta kowane bangare misali yala bangaren kristoci ne ko bangaren musulmai ne waɗanda kuma za su faɗa a ji mutanen su za su saurare su amma mudan aka ce an samu a shugaba yau yana UK yau yana China yau yana ina ne kuma an dauki shugabanci an bashi so a gaskiya yana ga ba za a haifar da dami ido ba anan in dai har ba za a ce yana zaune mazauni bane na abubuwa kuma ya kasance a samu mutum ne wanda yake yasan mutanen shi yasan mutanen da yake mu'amala da su so saboda haka ni abinda nake so ga wannan hukuma da aka kafa a tsaya a ƙara mata a tatance mutanen da aka sa a wannan shugabanci da kuma ai balancing abubuwa yanda za a kalla za a samu wannan hukuma ta haifar da dami ido a gaba kuma wannan fitintunu ya kasance ba a ƙara samun shi ba kamar yanda shi ya hasashen haka kuma sannan abu na biyu shine ita wannan hukuma ya kasance daga lokacin ne da aka kafa ta fara aiki ba sai wani wanda za a ga sai fitintunu ne ya zo sannan ne a mutane hankali ya dawo kansu da zaran kuma an ce an samu zaman lafiya sai ga an bar maganan su ina son wannan hukuma da aka kafa su fara aiki ba wai sai lalai fitintunu sun taso ba sannan a fara kuma tunanin ta ina za a fara kuma me ya haifar da fitina
sunana Malam Adamu na fito daga birnin Yaro to mu tsakanin mu da su mu dai sai dai godiya wannan ɗan Rufa'i gaskiya an samu zaman lafiya amma shi wannan ni ra'ayi na kawai ni kullun son nake hada kai a zauna lafiya kuma zaman lafiya ɗaya Kirista da Musulmi kuma gashi mun ma samu zaman lafiya tunda yanzu kana kwance ba wani problem mu dai gare mu tunda kaga dai ni ba yaro ba amma mun gani ma muna gani
sunana Rabban Joseph Don Hayab mai gudanarwa a kungiyar nan gidan zaman lafiya ta duniya
me kake gani game da sabon hukuma da gwamnatin jihar Kaduna ya kaddamar don samar da zaman lafiya?
Ah, wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata committee na zaman lafiya a karkashin shugabancin Yakowa, sai suka ba da shawara a kafa. To mun godewa Allah wannan gwamna ya zo ya kafa. Addu'a mu shine wannan kungiyar za ta yi, wannan hukuma za ta yi aiki sosai domin akwai bambance-bambance da yawa cikin al'umma. Ta nemi hanyar da za ta haɗa kawo nan jama'a, ta nemi hanyar da za ta tabbatar da cewa jama'a sun dawo ana zumunci irin yadda an daɗe ana yi. Domin fitina da ake samu a cikin jiha mu ya zama abin kunya, ya zama abin tsoro, yana hana ci gaba a hanyoyi da dama. To in akwai abin da wannan hukuma za ta yi shine ba ta zo na Kaduna ba, a'a ta je kauyuka, ta je duk inda mutane suke, ta kafafa mutane akan zaman lafiya. Akwai kungiyoyi masu zama kansu, in yayo wannan hukuma ta yi aiki da su, domin hukumar nan ita kadai ba za ta iya zuwa ko ina ba, to in ta aiki da su zai yi. Haka kuma jama'a, dan Allah goye bayan irin hukuma kamar haka, domin in mun yi aiki tare mun samu zaman lafiya amfanin mu ne.
Yan uwa ban da kushi ko zagin wani, masifa babu kyau tunda an yi a baya ko mun gani. Magani ku bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya,
mu zauna lafiya, al'umma ta ƙasa ta kunciya, zama lafiya shi ne cigaban Najeriya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin. A madadin Isa Lawal Ikara, Jummai Ali ke cewa a tuna fa, tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya babu wani. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya babu wani.
Tsintsiya madaurin ki daya babu wani. Hausa ya raba da Igbo ba mu rabe ba.
Tsintsiya madaurin ki daya babu wani.
Pression
mu
tattara mu zon location
namu
manzo sai fish mu bar shi ne combination namu manzo makanto
madalla. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu koma gefe mu ba Ibrahim Ka'almasi Garba ya zo da shirin wato jawabai daga dattawan Arewa, amma kafin nan muna nan karfe 3 kenan da minti 48 na rana a nan Washington.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Willie Obiano na Abga ya lashe zaben gwamna a Anambra. Mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Magu ya nanata kudirin hukumar na kama waɗanda ya zayyana da manyan mazambata.
A ɓaco kudin da aka sace a mayarma gwamnati.
Za a tuhumi Maryam Sanda da kishin mijinta Biliyaminu Bello Halliru. Imam Jafar Awwal da ke gidanta a Ziya ya ce marigayin ya tafi a sa'a.
Allah subhanahu wataala ya karɓi ran shi ta hanyar kashe shi da aka yi. Ana kaddara masa shahidi.
Pastor Wadi Buru ya dage ga kiran a zauna lafiya.
Kai musulmi ne, in kana da aboki Kirista guda ne to ka nemi goma kristoci, in kai kana aboki musulmi guda ne ka nemi goma ko 20.
Zanyi takarar 2019 in Allah ya kai mu matukar shugaba Buhari ba zai tsaya ba. Inje Riman Bakura Ahmed Sani.
Bawun dan Adam wanda zan ji cewa an kwanta an tashi bai ci abinci ba.
Adamawa na juyayin fitinar kashi mutane a rugagen Fulani a Numan da kuma harin bom a masallacin Mubi inda akalla mutum 50 suka rasa ransu. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Ekwueme ya riga mu gidan gaskiya. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban kungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa a Najeriya, Janar Isiyaku Ahmed Dikku Murabus, da jigo a kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Najeriya, Alhaji Aliyu Iliyasu Ardido. Ga Janar Dikku Murabus.
Jama'a ƴan uwana, ƴan arewa, assalamu alaikum. Alhamdulillah, abin da ake ciki sha'an zaman yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin addinai, tsakankanin kabilu da dai makamantansu. To shi kuma sha'anin fada yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin. Don duk yadda aka yi ƙarshenta sai an koma an suna a tebur ana shawara. Duba a gani wanne kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu. kuma ya kamata kowane wuri ko da tashin hankali yanzu ko babu ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai yana da amfani yanzu a Najeriya banda ma magana Boko Haram akwai wa'insu tashin hankula iri-iri a cikin ƙasar nan wani na addini wani na kabila wani na filaye gona haka dai iri-iri da yawa kusan duk yawancin yammacin Afirka West Africa ina tsammani suna cikin wa'inda duk suka fi ƙananan makamai wurin jama'a to har yanzu ba a samu shankan wannan maganar ba ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a North East ne a inda ake yaƙe-yaƙen Boko Haram ko can a kudu suna riƙe da makamai makamanan kuma ba a san iyakarsu ba ba a san yawansu ba kuma yawanci ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba wa'yansu kila gwamnati za ta sani wa'yansu kila an sani idan za a samu a faɗa kai wa mutane kai su gane a wannan abin yake kawowa to makaman nan an ba ku masu ba ku da dalilin da suke ba ku ba dalilin da suke taimake ku ba ne dalilin ku yaƙi kanku ne ku ringa faɗa da kanku ya kanku kuna jiwa kanku kuna wahal da kanku su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikinsu kuke nema akwai abubuwa da suke damun a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanenmu ne ke yawo suna bara shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gospel ne menene solution gwata ne menene duk yaranmu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne ya ka ga bambanci jahilcin nan shi yake ƙara jan mu baya saboda idan baka san rights ɗinka ba ba da za a ce ma wani kana mana abin da ya kamata ba za ka sani ba dan jahilci ya ishe ka ka ce mana za ka yi haka gashi ba mu gani ba don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ya ce maka haka sai ka bi shi dan Boko Haram nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki 500 ka ba shi ko 1000 ko 2000 zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka dukkan ana wa'annan wahalar da ake sha ikkar ku sami ƴaƴa na manyanmu a ci don menene sun suna da ilimi sosai bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana kore su ƴan sanda na bin su ana kore su ku yi nan ku yi nan
shi ma Alhaji Arbido ya ce
jama'a assalamu alaikum sunana Aliyu Iliyasu Arbido tsohon sakataren ƙungiyar Metta Allah ta jihar Kaduna kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar Najeriya wato inda Allah ya sa yara sun amfani da koyarwar da mu muke kiran su a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillah mu ba a samu irin haka a jejimu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka to muna roƙon su da su gyara kawunan su domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya to game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya yawanci manoma ka wanda za a zo ya dan laluran sa a ibi ko a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo ko ya je ya gona anan yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin kasa inda ake ta faɗi tashi yanzu mu abinda muke roƙo ga mutanen Najeriya baki daya da ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta akai akan abin da ya kamata a fadin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a yi akai wasu sun koma sun raɗe suna cutata matsayin uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba don haka nan mutanen Najeriya suna cikin musibar da sai dai Allah ya fitar da su amma a yi haƙuri ina roƙon 'yan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa a kan abin da za su samu ba shi ne ba a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma
Alhamdulillahi, ina kira ga duka al'umman Najeriya wanda suke bangaren Kiristoci da Musulmai da su yi tsoron Allah su zauna lafiya. Addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa, musamman addinin Musulunci, sunan shi ma Islam ne, zaman lafiya ne. Saboda haka su ma Kiristoci sun tabbatar da cewa babu maganan bloodshed, babu maganan zubar da jini a cikinsa. Babu takala, abu ne wanda yake buƙatar a zauna lafiya. Idan babu zaman lafiya, babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan. Don haka ana cewa ma annasu linnasu min badawin wahadaratin ba'dun li ba'dun idza lam yash'uru hadamu. Da mutanen birni da mutanen ƙauye, kowa ya yadda cewa bawan kowa ne. Idan bai bauta ma kansa, bai bauta ma uwansa ba, sai su rushe baki ɗaya. Don haka nan ina kira ga al'umman Najeriya da kowane ɓangare su zauna lafiya, shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu, don mu zauna lafiya mu ciri ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu ko sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
‘Yan Najeriya da dama sun nuna rashin gamsuwa da sabon jadawalin mafifitan ƙasashe ta ɓangaren tamaulu a duniya da hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta fitar a makon nan, duk da rawar a zo a gani da ƙasar ta taka a baya-bayan nan a wasannin neman gurbi na gasar cin kofin duniya. Jadawalin na watan Nuwamba da aka fitar a ranar Alhamis da ta gabata ya sauke Najeriya da matakai tara daga matsayinta a watan jiya, inda a yanzu ta koma ƙasa ta 50 a duniya kuma ta 8 a nahiyar Afirka, ƙasa da ƙasashen Kamaru da Burkina Faso da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hasali ma Najeriya ce kadai ba ta cikin ƙasashe biyar na farko a cikin ƙasashen da za su wakilci nahiyar ta Afirka a gasar cin kofin duniya, duk da yake ita ce ƙasa ta farko da ta sami gurbi a gasar a nahiyar ta Afirka. Wasu 'yan Najeriya da suka zanta da muryar Amurka sun bayyana rashin jin daɗinsu da kuma mamakinsu na yadda lamarin ya kasance haka. Duk kuwa da nasarori na baya-bayan nan da ƙasar ta samu a kan ƙasashen Algeria da Argentina. Majalisar wasanni ta ƙasar Gambia ta ƙi ta janye matakin da ta ɗauka na dakatar da shugabannin hukumar ƙwallon ƙasar, duk kuwa da barazanar hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA. Shugaban majalisar Bori Daboy, wanda ke tare da goyon bayan ministan wasannin ƙasar, ya ce a shirye suke da su karɓi takunkumin hukumar ta FIFA idan hakan ta kasance. Hukumar ta FIFA dai ta shata wa ƙasar wa'adin ranar 27 ga watan nan na Nuwamba da ta ɗage dakatarwar da ta yi wa shugabannin hukumar a daidai lokacin da ake zarginsu da sama da faɗi. To sai dai su ma'ana su ɓangare shugabannin hukumar ƙwallon ƙasar sun musanta zargin da ake musu, kana kuma suka ce san ba su amince da dakatarwar da aka yi musu ba. Ɗan wasan gaba na Barcelona Lionel Messi ya ce ya kusa cimma muradinsa na karkare rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa a ƙungiyar, bayan da ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragi da ita. Messi ɗan shekaru 30 zai kammala kwantaraginsa ne nan da shekara mai zuwa, to amma ya rattaba hannu a sabon kwantaragin da zai ƙare a kakar wasanni ta 2020 da 2021. Messi ɗan ƙasar Argentina ya zurawa ƙungiyar ta Barcelona ƙwallaye 523 a cikin wasanni 602, inda kuma ya sani lashe lambar gwarzon ɗan ƙwallon duniya har sau biyar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Sani daga ƙasar Zimbabwe na cewa yau Asabar harkoki a babban birnin ƙasar wato Harare komai ya koma kamar yadda yake. Yau din nan ne ranar farko na sabon shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa. Sai kuma bayanai sun ce ana ta wasu shirye-shirye tsakanin gwamnati da wasu hukumomin ƙasar. Haka kuma shi ma shugaban yana ganawa da 'yan siyasa domin zaɓar waɗanda za su taimaka masa gudanar da gwamnati. Yau Asabar ne wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bin a jerin gwanon motoci na jami'an tsaro a kudu maso yammacin Pakistan.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shirye namu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da murya Amurka, musamman Lada Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar, da Solomon Abu da ya shirya, mai ba da umarni sai injiniyanmu Mr. John Baba Yako Makeri ne ke sallama. A kwana lafiya, Allah ba mu alherin nan nasa, amin summa amin.